Watan goma shekarar 2006 miladiya, a yammacin jiya mun tsaya ne da bayani a ƙarshen aya ta 103, kuma a kanta za mu tashi da izinin Ubangiji. Akwai mai tambaya na farko da yake cewa ka taɓa yin bayani dangane da sayar da mashin, ka ce idan sana'ar mutum wato shi ne mai sayarwa bai kamata bai bambanta kuɗinsa wajen siya kai tsaye ko bashi, amma idan ya saya ne don ya ci riba babu laifi, wato wanda ba sana'arsa ba ne sayar da mashin ɗin. Ban tsammani ne wannan maganar, ban taɓa yin wannan maganar ba, ko dai kai ka ji ka fahimci hakan ba haka na faɗa ba, wallahu alam, ko kuma na faɗa na manta. Amma dai abinda na faɗa a jiya dangane da farashin haja ya zanto an bambanta tsakanin kuɗi hannu da bashi, wannan ita ce fahimtar da nake kai har ya zuwa jiya har ya zuwa yau, cewa bai halatta ba. Ko musamman ita wannan wadda muka yi bayani ta jiya, ai ba ciniki ne kawai na mashin kadai ba, idan ka lura ciniki ne haɗe da bashi, wanda ba a haɗa ciniki da bashi wuri guda, yana da siffofi na haramci da dama. Zai shiga cikin bai'a taniki bai'a, zai shiga cikin bashi da sharadi ko ciniki da sharadi. Domin mutum ne ya sayar maka da mashin naira 500,000 bisa ga sharaɗin za ka biya shi cikin wata 7, kuma kullum za ka ba shi 500. Wannan maganar kullum ɗin a nan matsala take, don yau da gobe sai Allah. In gobe akwai jibi babu, in yau akwai wata rana babu, wata rana ya iya samun 1,000, wata rana ya iya fita bai samu ko kobo ba, kuma kullum sai ya baka. To da haka a nan matsala take, babu tausayi ko rahama a cikin irin wannan cinikayya. Ina son kai min bayani dangane da wannan matsalar. Mutum ne ya mutu, ba shi da kowa sai mahaifiyarsa da 'yan uwansa waɗanda suke uba ɗaya da kuma waɗanda suke uwa ɗaya. To yaya za a raba kuɗin da ya bari? Wato misali, ya bar kuɗi kamar 3,000,000. Idan mamaci ya mutu ya bar mahaifiyarsa da 'yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya, da 'yan uwa waɗanda suke uba ɗaya, wato su kaɗai ya bari, bai bar mahaifi ba, bai bar 'ya'ya ba, a nan ita mahaifiya za a ba ta kashi ɗaya cikin shida, kashi ɗaya cikin shida, sudusi kenan. 'Yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya, idan mutum ɗaya ne kaɗai, za a ba shi sulusi, wato ɗaya cikin uku. Idan ko sun kai biyu, sulusi kai, idan mutum ɗaya ne, mace ko namiji, za a ba shi sulusi. Idan ko sun kai biyu zuwa sama, to za a ba su sulusi ɗaya cikin uku. To a lokacin nan sai 'yan uwa wanda suke uba ɗaya sai su zanto al'asaba, wato su asibuna ne, ba su da wani farali a cikin gado, wato abin da ya rage sai a ba su raba a tsakaninsu. In maza ne kadai daidai wa daida, in mata ne kadai daidai wa daida, in maza ne haɗe da mata, lizzakari mislu hazzil unsayin. Wanda ya mafarki da rana a cikin azumin watan Ramadan, wato ya mafarki kuma har ya fitar da mani, idan ya farka kawai sai ya yi wanka don ci gaba da ibada, amma azumin sai na nan ba abin da ya shafe shi. Mafarki baya kare azumi, sai in mutum ya yi jima'i ne da mace da rana. Hukuncin mangogi haƙora, babu laifi don ka yi amfani da mangogi haƙora, domin kana yin amfani da aswaki, kuma ya halatta, kuma a cikin aswaki akwai ɗanɗano. Amma ai ba ka haɗewa, idan ka tauna yawo ya taru kulzazzuwa kake yi, to haka man goge haƙora akwai ɗanɗano, amma ai ba ka haɗewa, lokacin da ka kawar da dattin sai ka zubar da shi. To haka ruwa da kake kurkure baki ai shi ma yana da ɗanɗano. Da haka idan mutum ya ce man goge haƙori na karya azumi, ko yin aswaki na karya azumi, doriya akan cewa ba ya da wani dalili da zai iya kafa hujja da shi a shari'ance, to kuma yana nufin ruwa ma idan an kurkure baki yana karya azumi. Domin idan ka ce ai suna karya azumi, sai ka ce ai ruwa mutum ya sa ne a baki bai haɗe ba, sai a ce to ai shi ma mai aswakin ba haɗe waye ba, shi ma mai mangoji haƙuri ba haɗe waye ba, don haka waɗannan ba sa karya azumi. Tafiyar da ake yi mata kasaru, ita ce dukkan tafiyar da za ta ansa sunan tafiya, wato a bambanta ta da zuwa unguwa. domin lafazin as-safar kamar yadda malamai suka ce laysa lahu haddun la fil lugha wa la fil shar'i, shari'a bata iyakance wata tazara ba, wani distance da za a ce sai tsawon tafiya ya kai kaza za a ce mata tafiya. Haka lughar larabci idan ka koma ba iyakance wani distance ba da za a ce wato tafiya, sai aka koma zuwa ga urfi. Urfi shine al'adar mutan gari. A al'adance mazauna garin Maiduguri, idan na tashi daga Dambuwa Road na je Bulunkutu, na yi tafiya ko na je unguwa? Na je unguwa. Idan na tashi daga Maiduguri, daga nan cikin wato Dambuwa Road, sai na je barikin soja na Mai Malari, na yi tafiya ko na je unguwa? Amma idan na tashi daga nan na tafi Kwandiga, na yi tafiya. Idan na tafi Bama, na yi tafiya, ba unguwa na je ba. Daga nan zuwa Bama zan yi kasaro kenan. Dan ba mu zai zo Maiduguri kuma zai kasar kenan, kaga kilomita 70 ne ko na makamancin. Mutumin da yake zaune cikin garin Kano ya tafi Kurna Asabe, ya je rijiyar Lemo, duk wannan sunan shi ya je unguwa, ya je Multare, ya je Dawanau, duk sunan sa ya je unguwa. Amma da zaran ya tafi Garzo kilomita 70 kaga yayi tafiya kenan. Da zaran ya tafi Kura, da zaran ya je Tudun Wadan Dan Kade, duk wannan yayi tafiya kenan. Mutumin da ke zaune a Kaduna, yana cikin garin Kaduna, sai ya tafi Malali, daga wata unguwa daga Tudun Wada ya tafi Malali, a'a daga Malali kuma je Tudun Wada, a'a daga Ala'akilu kuma shikenan ya je Kawo, ko ya je unguwar Kaji, duk sunan sa ya je unguwa. Amma da zaran mutumin Kaduna ya zo Zaria, yayi tafiya kenan. Mutumin Zaria ya je Kaduna, yayi tafiya kenan. Ina fata an fahimta. Da haka tunda yayi tafiya zai kasar kenan. Wato akan bambance ne tsakanin tafiya da zuwa unguwa. Wanda ya yi jima'i mani bai fito ba, shin akwai wanka a kansa? Eh, abinda ke wajabta wanka idan mutum ya yi jima'i da mace, matukar gabansa ya shiga cikin gabanta ko da ba mani, to shi kenan wajabal ghusl. Izaltakal khitanani wajabal ghusl. Lokacin da gaba ta haɗu da gaba, ko da mutum bai mani ba, wajibi ne wanka ya hau kansa. Kun fahimci wannan? Sannan kuma idan mutum ya yi wasa da ita ba tare da jima'i ba ko mani ya fito, kuma nan ma kuma wanka ya hau kansa. Dan shi saduwa ko da ba mani, wajibi ne a yi wanka. Ina fatan kun fahimta. Kuma da mutum ya yi jima'i ko da bai fitar da mani ba, inda azumi ne kuma azuminsa ya kare, ta ne da mahaifinta. Kuma kafara ta yi ta'addanci a cikin rantsuwar da ta yi. Amma ita mace ba ta iya wa miji zihari, in shi ne ya kwatanta ta da mahaifiyarsa, to ya yi zihari kenan, sai kafara ta hau kansa. Amma ita waye ba ta yancin ta yi zihari? Allah ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim. Yuzahiruna, kaga wawun dan nan li jama'atul zukur, yuzahiruna min nisa'ihim, ba allati yuzahirna min azwajihinna ba. Mace ba ta da ikon cewa miji zihari, miji ne yake wa mace zihari. Wannan magana da ta yi, ta yi magana ta banza, ta rashin ladabi, ta rashin kirki, bai dace ba. Amma ba za a ce ta yi zihari ba, ba za a ce kuma shi kenan ta zama haramun auren mijinta ba. Yanzu dole ne ta ansa bukatar mijinta idan ya neme ta, kuma kafara rantsuwa ta hau kanta kenan. An gane ku? Hukuncin sallah a gaban liman, mutum ya bi liman sallah a gabansa. Zance mafi inganci baya da sallah, sai yin akwai larura. Kun gane ko? Bin liman za a bi bayansa ne, babu laifi ka jeru da shi, amma ka zarce ta gabansa ka bi sallah, sai fa in babu wuri a bayansa. Larura, wannan abinda malamai a mazhabar malikiyya suka ce sai in larura ta sa, to babu laifi. Haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya bada fatawa cewa idan larura ta sa babu wuri a bayansa sai ta gabansa, to babu laifi. Ya halatta mai azumi ya haɗi magani ba tare da ruwa ba? Bai halatta ba. Domin idan ka haɗi magani ko babu ruwa, ba ka iya haɗiyar lomar tuwo ba babu miya? Ba ga wani ba. Kaga ai azumin da ya kare. Ya halatta mai azumi wanda yake da cutar asma ya yi amfani da inhaler, wato maganin da masu asma suke fesawa suna zukarsa ta baki. Fatawar malamai ta kai ta komo a kai, na yi ta nazari da bincike, wata rana in ce ya halatta, wata rana in yi tawakkufi, amma dai ƙarshen bincike na abin da ya kai ne bayan nazarina da kuma abokanan karatuna da na tuntuba ta hanyar waya ga game da waɗanda suke nesa, shine inhaler ba ta kare azumi. Dalili a nan gurin mun nemi agajin likitoci ta wannan bangare. Likitoci sun tabbatar da cewa ita inhaler ba wai ciki take shiga ba, kofofin numfashi ne suke toshewa. To idan aka shake ta sai ta taimaka wajen bude, sai iska da ke ɗauke da sinadarin sai ya bude wannan allura, baya kariya azumi sai in allura ce wadda aka yi ta a madadin abinci. To waɗannan su ne tambayoyi. Baya ga haka akwai sakonni masu tarin yawa na tek da na samu tun ina kirgawa har na kasa kirgawa, tun ina ajewa har maimauri ɗin wayoyi na suka cika. Waɗansu ɗin na riga gogewa, na samu tek daga farkon azumi zuwa yanzu ya kai 119. Waɗansu daga Kano, waɗansu daga Sokoto, waɗansu daga Zamfara, waɗansu daga Katsina, waɗansu daga Bauchi cikin gari, waɗansu daga Alƙaleri, waɗansu daga Funtuwa ba cikin garin Katsina ba, waɗansu daga Kaduna, waɗansu daga nan cikin Maiduguri, waɗansu daga Gamboru, waɗansu daga Bama, waɗansu daga wurare da dama, dukkaninsu maza da mata da ƴan uwa da abokanan arziki suna da yin fatan alkhairi, kuma suna nuna cewa suna sauraron wannan tafsiri na azumi, kuma suna addu'ar fatan alkhairi ga dukkan wanda ya zama sanadinsu saurari tafsirin ta kowace kafa. To su ma Ubangiji ta'ala ya saka musu da alkhairi. Allah ya sa mu da su gaba ɗaya mu yi tare a cikin lada, kuma maganganunku da addu'o'inku ko shakka babu suna ƙara mun gwiwa, kuma ina fatan za ku ci gaba neman addu'a ta gari, ni ma kuma yadda kuka nema zan sa ku cikin addu'o'ina na gari insha Allah a cikin waɗannan kwanaki goma ƙarshe na Ramadan. Allah ya saka muku da alkhairinsa. Wannan kuma yana magana ne akan a fadawa masu daukan kaset, galibin masu daukan kaset wai kaset din sai kan yi iska dan haka sai su gyara. Wannan kuma yana cewa akwai police station na Ibrahim Tewo a nan a kusa da Bagaro da yanzu da mutu. To waɗannan ƴan sandan da ke wannan waje wai sukan fara kame wani lokaci tun karfe 7 na yamma, kuma duk wanda suka kama sai sun karɓi naira 2000 a wajensa kamar yadda ya rubuto. Yake so da Allah a ja hankalinsu su ji tsoron Allah, don wannan ya zama zalunci kenan. In har wannan abin da ka faɗa ka rubuto gaske ne, to ko shakka babu wannan ƴan sanda dai ba su kyauta ba. Ko muna fatan jami'an ƴan sanda da abin ya shafa za su yi gyara. An ce wai police station na Bagaro kamar yadda ya rubuto, in gaske ne to in ba gaske ba ne ba kuma dai huwar mas'ul. Amma dai a ce cikin azumi karfe 7 a kama mutum kuma sai an kwaci 2000 a wajensa, wannan zalunci ne, zalunci ne, zalunci ne. Da haka muna fata rundunar ƴan sanda, kuma gashi galibin ɗaliban da suke karatu ɗin da ya musulmi mata ne waɗanda suke na aure da kuma waɗanda suke shirin yin aure. Saboda haka take kira da a yi magana ga shugabannin da abin ya shafa, wanda kuma akwai musulmi a cikinsu, su ji tsoron Allah su gyara wannan doka, tunda dai babu wani abin da ya wajabta ta. Kin ji dai mun karanta takardarki, ko muna fatan su waɗanda abin ya shafa sun ji, ko wanda in ya ji zai faɗa musu. An ce School of Nursing University Maiduguri Teaching Hospital, waye a nan wannan dokar take. Muna fatan za a sassauta wannan doka domin a baiwa mata musulmi damar su yi karatunsu, musamman waɗanda suke masu aure kuma sun sami izinin mazajensu ko ƴan uwansu. Amma a ce dan saboda ki yi karatun ke ya halatta ki zubar da ciki, bai halatta ki zubar da ciki ba. In kin zubar da ciki kin saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma muna kira ga shugabannin da abin ya shafa su ji tsoron Allah, su ji tsoron Allah, su gyara wannan doka. Wannan kuma wata takarda ce shafi 2 ta wani Mr. Yunusa, har ya rubuto telephone number dinsa. Yace shekara, cikin harshen Turanci ya rubuta shafi 2, yace shekara 2 kenan yana sauraron wannan tafsiri ta hanyar kafofin watsa labarai, amma shi ba musulmi bane. Yanzu ya gamsu 100% zai shiga musulunci, amma yana son in ba shi lokaci da wurin da zamu haɗu. To lambar waya da ya bugo na buga ban same shi ba, amma na rubuta masa text na bashi lokaci da inda zamu haɗu. Bayan mun haɗu kuma na dawo in faɗa muku labari. Wannan kuma wani ɗalibi ne da yake bayyana takaicinsa da ɗalibai musulmai suke ciki, musamman a nan arewacin Najeriya da kuma musamman nan yankin jihar Barna da Yobe. Yace shi iyayensa ba su da ƙarfi, ya kammala makaranta alal aƙalli yana da credit wajen guda uku, distinction ka guda uku, credit wajen guda biyar. Ya cancanta ya samu admission a university, amma aka ki ɗaukansa saboda iyayensa talakawa ne. Wannan ta sa dole ya bar jami'a ya je karatu a Ramat Polytechnic. Bayan ya kammala kuma ya zo yana neman aiki kuma wurjan jan. Daga baya ya kira ta samun damar ci gaba da karatu saboda iyayensa talakawa ne. wato dai ya bayyana takaicinsa mai yawan gaske, dan daga ganin takardar kai ka ce yana kuka ya rubuta ta. Na tausaya masa kwarai da gaske, yana magana ne da yawun dalibai yan uwansa. Akwai dan sabuwa bai a cikin takardarsa wanda suke bukatar shawara. Idan har ya ji wannan karatu nawa yanzu tun da ya rubuto ta ranar 10 ga wata ita takardar tasa, saboda ban samu daman karantawa ba sai yau. Dan a yanzu haka cikin tambayoyinku waɗanda ban karanta ba alal aƙalli za su kai 1,000. Takardun suna nan, kawai sai rasa ma ya zan yi ɗauke su, sai dai rantsa ido in zaɓo haka. Wanda ta faɗa hannu na in yi tanki to ya zan yi. To saboda haka idan har ya ji wannan takarda, ya ji wannan bayani nawa, zai iya samu na yau Juma'a ɗin nan bayan shan ruwa kar ya wuce 8:30 na dare kar ya kai 9. Idan bai same ni ba yau sai ya same ni gobe, haka shi ma dai bayan shan ruwa kamar 8:00 zuwa 8:30 na dare. Sai in ba shi shawarwari kan waɗansu ababai banda koke-koken da ya dai kuka mai yawa game da shugabanni. Kuma lallai abin da ya faɗa na da dama daga cikin sakacin shugabanninmu wannan kan abin takaici ne, kwarai da gaske ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah suna za a tambaye su wato yadda suka gudanar da mulki ranar tashin kiyama. Kuma akwai wata addu'a da manzon Allah ya mai zafi game da shugabanni. Ya ɗaga hannu a ɗakin Ummu na Aisha ya ce, ya Ubangiji, dukkan wanda ya jibinci lamarin al'ummata ya shugabance su, in ya yi musu sauƙi sun ji daɗin gudanar da mulkinsa bai zalunce su ba, ya Ubangiji ka sauƙaƙa masa, ka sauƙaƙa masa, ka sauƙaƙa masa. Sannan kuma ce, ya Ubangiji, dukkan wanda ya shugabanci al'ummata kuma ya jefa su cikin ƙunci, cikin halin ƙaƙanuka yi, yace ya Ubangiji ka ƙuntata masa, ka ƙuntata masa, ka ƙuntata masa. Kaga wannan addu'a ce mai tsanani, manzon Allah ya riga ya yi ta ga shugabanni. Dan haka wannan sai ya zama wajibi ga dukkan wanda yake shugaba da yake shugabantar jama'a ya sani cewa ga addu'ar manzon Allah a kansa. Kuma manzon Allah dai ya ce, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Wannan takardar kuma likitoci ne musulmai, kamar yadda ya faɗa, yan postgraduate za su rubuta jarabawa a ibadan nan da watan gobe. Dan haka suke buƙatar yan uwa musulmi su taimaka masa addu'a a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya ba su jarabawa, Allah ba su sa'ar jarabawa. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya ba ku sa'ar jarabawa. Wannan kuma yana son a faɗakar da yan uwa musulmi a hanyar da ta dace. To waɗannan dai su ne abinda na iya karantawa cikin wasiƙunku. Ubangiji ta'ala ya biya mana bukata gaba ɗaya ta alkhairi. Sannan kuma dangane da taimako da aka nema, dangane da ayyuka na wannan wata mai alfarma, kamar yadda na faɗa a sallar dare jiya, cewa an samu kuɗi ya zuwa yanzu wuri na gugar wuri naira 295,000. Amma a cikin wata baiwar Allah mace ita kaɗai ta taimaka da naira 250,000. Mu kuma dukanmu nan gurin har da waɗanda suke waje da wanda suke kallo a talabijin, mu ko mun taimaka da naira 45,000. Kowa dai ya gani ya san ta yi defeating ɗin mu a wannan, ta ci nasara akan mu a wannan yanayin, sai dai mun yi da gaske. Don haka Jibril Hadi ake sa ran za a kai wannan ziyara. Ana buƙatar kayan abinci, ana buƙatar tufafi. Tufafi kamar yadda na faɗa ba za mu yi da kwantsun ma ba. Kar wanda ya kawo fasashen riga ko koɗaɗɗen zane. Za mu samu kaya ne na mutunci wanda ke ma kina sa kina jin daɗi, kai ma kana sa kana jin daɗi, sai ka wanke ka goge a linke, sai ka kawo sai mai maka dako don ka samu lada mu kai inda ya dace muku. Wanda kuma zai kawo abinci kuma shi ma ana buƙatar ya kawo. Sannan kuma ɗazu da rana, wannan makulli da kuke gani na menene? Wato wani mashin ne ƙanin mota, don da ganin makullin yana da kurjini ya fi ƙarfin a ce na mashin ne. Dan hada remote control kaga da abubuwa haka da sauransu, wani katon mashin ne, ni dai ban taba ganin irin su ba. Da na duba malaji su gudun shi ma 180 kusa da kanan irin babban mashin din nan da ake wa gwamnoni zagi, irin wanda yan sanda suke hawa. Dan karere wani bawan Allah ya ce, kar in faɗi sunansa, kawai addu'a ake so ta fatan alkhairi, ya kawo ya ce, a baiwa malam Dantani, ɗaya daga cikin malamai da ya sadaukar da kansa wajen zuwa ya karantar da 'yan uwa musulmi a gidan kurkuku tun kafin mai tsarin ba lahar ya zuwa bana. Haka ya nassanta ya ce, in baki kuma ranar Litinin ya je ya same shi ya karɓi takardun ɗin mashin a hannunsa. Kuma an ci sa'a malam Dantani na nan, don haka bari in bayar, don Allah ya zama shaida, ku jama'a ku zama shaida. Malam Dantani ya tuwilla. Allah saka da alkhairi. mashin din yana cikin gida wajen na, idan an tashi zan bashi, yanzu na bashi mu kullum. Wani katon mashin ne sunan shi Simba, kai daga jin Simba ka san ba dagan gani bane ba. Wannan ba Allah, Allah saka mana da alheri, Allah yawaita mana irin su. To za mu tashi kamar yadda muka faɗa kan aya ta 103, me Allah ya ce.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا
خذ من أموالهم
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
وبنجي خذ من أموالهم صدقة. خذ ككربا من أموالهم دك سكن دوكيو ينسو صدقة واتو ككربي صدقة أبي نفي ككرب زكا لفظ أموال جمع لنا كلمة مال أبي كما أكي نفي دا مال هنا كل شيء ذو قيمة dukkan wani abu wanda yake da kima, wanda yake da daraja, shi ake nufi. Kaga da riga da hula da agogo da takalmi da zoben hannu da sarka ta wuya ta mata da dan kunnansu da dukkan waɗannan sunan su mal, domin abu ne mai kima. Sannan da tumaki da awaki da shanu da raƙuma, gidaje da fulotai, sannan kuma da haja ta kasuwanci, dukkanin su mal. Allah ce khudh min amwalihim, ka karba daga cikin dukiyoyinsu sadaqatan, sadaka ta musamman. To wannan amwal sai manzon Allah ya iyakance irin dukiyoyin da ake fitar musu da zakka da wanda ba a fitar musu. Wato dai dukiyoyin da ake fitar musu zakka, na farko akwai dabbobi. A cikin dukkan dabbobi ba a yin zakka sai dabbobin da ake kira al'an'am, wato tumaki da awaki da shanu da raƙuma, waɗannan kadai ake fitar da zakkar su. Amma idan mutum yana da dawakai, yana da jakai, yana da alfadari da sauran dabbobi, yana da tantabaru da kaji, yana da zabi, dukkan waɗannan babu zakka a kan. Sai dai fa in mutum yana da su ya sayar sun zama kuɗi, to sai fitar da zakkar kuɗi. Amma a dabbobi waɗannan kawai ake fitar da zakkar su, waɗannan guda hudu. Daga nan gurin sai abin da ya shafi kuɗi. Kuɗi kuma shi ne zinari da azurfa ko duk abin da zai karɓi ma'anar kuɗi, kamar nairori, kamar daloli, kamar salin faun, kamar saifa da sauransu. Dukan waɗannan suna cikin amwal. Waɗannan akan kimanta su ne da zinari. Idan sun kai zinari, wato ainihin 20 dinari 20, to kaga kenan za a fitar musu da zakka ko dirhami 200, dinari 20 ko dirhami 200, ko kuma nauyin su ya kai gram na tsantsar zinari 85, duk abin da zinarin da ya kai haka, to sai a kwatanta kuɗin da za su iya sayansa. In kuɗin da za su iya sayansa kenan za a fitar masa zakka zuwa sama. Ma'ana dai zakkar kuɗi. Daga nan sai zakka ta amfanin gona. Amfanin gona kuma akan fitar da zakka ne ga abu idan ya zanto muqtas muddakar. Idan an ce muqtas abin da ke kayan abinci ne. Wannan dan a ware kayan marmari, lemo da ayaba da gwanda da kankana da ɗata da gawasa da ciri da duk waɗannan ababen babu zakka a kansu domin kayan marmari ne. Haka abarba kayan marmari ne, lemon tsami, yalan bello duk kayan marmari ne. Ina fata an fahimta. Amma abin da ya shafi alkama da shinkafa da wake da gyaɗa da gero da dawa da maiwa, dukkan waɗannan za a fitar da zakka a kansu domin kayan abinci ne. Abu ya zama kayan abinci, bayan kayan abinci ya zanto muddakar, a iya taskance shi a sito bai lalace ba. Kaga anan koda abu kayan abinci ne, in ba za a taskance shi a sito ba, babu zakka a kansa. Yanzu kamar abin da ya shafi doya, ya shafi makani ko gwaza, wato kaga wannan babu zakka a kansu. Dankali ko na gida ko irin wanda muke cewa dankalin turawa, dukkan waɗannan babu zakka a kansu domin ba a iya taskance su. Amma rogo wanda za a busar da shi ya bushe a rinka aunawa mudu mudu ko kwano kwano, a rinka yin buhu buhu, daga ƙarshe a nika shi ya zama gari, a sarrafa shi ta hanyar ɗan wake ko wani abu, to irin wannan rogon akwai zakka a kai. Da tumatiri da tattasai da albasa, duk waɗannan babu zakka a kansu. Amma idan an busar da tattasai ya zama busasshe, an busar da tumatiri, yo ai ya daina ansa sunan tumatiri, ma sunan shi kauɗa a Hausance, duk waɗannan akwai zakka a kansu, domin za ka auna su da kwano, za ka yi buhu buhu ɗinsu. Haka abin da ya shafi barkono, busasshensa, ai shi ma ana iya ajiye shi a stowa aje zuwa wata kaza ko kwana kaza kafin a sayar, da haka shi ma za a yi zakka a kansa. Kaga kuɗi sai sun kai dinari 20 ko dirhami 200, tumaki sai sun kai 40, abinda bai kai 40 babu zakka a kai, da su da awaki. Shanu sai sun kai 30, abinda bai kai ba 30 babu zakka a kai. Raƙuma sai sun kai 5, in ba su kai 5 ba wato ainihin babu zakka a kai. Kayan abincin da za a fitar mata zakka sai sun kai 5 ausuk, kowane wusuki ɗaya kuma shine sa'i 60, 60 to 5 kaga sa'i 300 kenan. Buhuri giza guda 7 mai cin kwano 40-40, idan ka noma guda 7 zuwa sama, abinda bai kai 7 babu zakka, 7 zuwa sama shine abinda yake akwai zakka. Khuz min amwalihim sadaqatan, daga nan sai waɗansu matsaloli da malamai suke yin sabani a kai, kamar urudut tijara, haja ta kasuwanci, kana da buhuna da kake sayarwa na gero, na shinkafa, na dawa, kana da katan-katan na madara, na sabulin wanki, na man shafawa, shin akwai zakka ko babu? Malamai sun yi sabani, waɗansu sun ce akwai zakka, waɗansu sun ce babu. Ina fata an fahimta. Da kuma waɗansu matsaloli waɗanda ba wannan ba, amma dai waɗancan su ne ru'us ababen da galibi aka tafi akan cewa akwai zakka akan. Ubangiji ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Lafazin tutahhiruhum na fassara aje cewa ka tsarkake su, wa tuzakkihim kuma dai ka tsarkake su biha, da ita wannan zakka din. Wannan ita ce galibin fassara da malamai suke yi, cewa kalmar tutahhiruhum fi'li mudari'i ne, wanda fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, wato shine fa'ilin da ke cikin khuz fi'lul amri, shi ma fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta, wato da tutahhiruhum da tuzakkihim dukkan su damirul mukhatab shine fa'ilin sa. Amma dan su malaman suka ce a'a, inda wannan shine fa'ilin idin yadda na fassara, da sai a ce khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ba tutahhiruhum ba. Ina fata an fahimta. Tunda khuz talab ne, tutahhir sai zanto jawabu talab kenan. Ina fata kun fahimta. Ashe kenan ita zakkar hiya allati tutahhiruhum. Ina fata an fahimta. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, karbi sadaka a wajen su wanda za ta tsarkake su, wato sadakar ita ce za ta tsarkake su daga dattin rowa, daga muku, daga kyashi. Ina fata an fahimta. Wato sadaka tana tsarkake mutum kenan. Sannan wato zakihim kuma suka ce wannan yana komawa zuwa ga wato ainihin anta kenan, anta allazi tuzakihim biha ay bi hadhihi sadaka, inna salata wa salli alaihim, kuma kai musu addu'a, inna salataka sakanun lahum, addu'ar ka nutsuwa ce a gare su. Wallahu samiun alim, ubangiji ta'ala mai ji ne sannan kuma masani ne. Sai Allah ya ji.
Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Wa qul i'malu wa Allahu 'amalakum wa rasuluhu wa وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ألم يعلم شباس دمسنير أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وبنجي تعالى شيني وندا يكي كربر توبة دقبائنسا ويأخذ الصدقات كما شيني وندا يكي كربر الصدقاء إذن سنيه karba ya ba su lada, ba wai ya karba a matsayin dukiyar ba, a'a karbar ubangiji shine in san baiwa talakawa sun karba ta hanyar da Allah ya yarda da ita, sai kuma Allah ya ba da lada, sai dar shi ma ya karba kenan. Wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, kuma lalle Allah ta'ala shine at-tawwab mai karbar tuba, sannan kuma shine ar-rahim mai jin kai game da bayinsa. Ma'ana ya kamata su munafikai da ba su sadaka, ko waɗansu daga cikin musulmai masu raunin imani da suke rowa ba sa fitar da zakka, ko suna fitar da ita ba ta hanyar da ta dace ba, ya kamata sun san cewa fa Ubangiji ta'ala shi ke karɓan tuba, don haka su gaggauta tuba, Allah zai karɓi tubansu. Ya kamata su gamsu da cewa Ubangiji ta'ala shi ke ba da ladan zakka idan an yi, don haka ya kamata su bayar da zakka, ya kamata su ciyar dukkan wata ciyarwa ta wajibi. Wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim, ya kamata su san cewa Allah ta'ala ya siffanta da karɓan tuba a kowane zamani da kowane lokaci, sannan ya siffanta da cewa shi mai rahama ne, kuma rahamarsa ta yalwaci komai, ta yalwaci kowa subhanahu wa ta'ala, mala'ikunsa sun tabbatar masa suka ce rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Wato ya ubangiji ka yalwaci komai ta fuskar ainihin rahama da kuma ilimi, da haka kai gafara ga waɗanda suka tuba. Mala'iku ke roƙan gafara ga wanda suka tuba, da haka sai mutum ya tuba kenan, tuba akwai falala a cikin ta. Ubangiji ta'ala ce wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Qul ka ce da su i'malu, ku dai ku yi aiki. Fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, da sannan ubangiji ta'ala zai ga aikin ku, sannan kuma manzansa ma zai ga aikin ku, mummune za su ga aikin ku. Gani na aikin Allah ana nufin bayyanar da shi a fili, amma gani tunan Allah ya riga ya ga aikin da mutane suka yi. Manzo zai gani a ranar tashin kiyama, sauran mummune za su gani a ranar tashin kiyama, ranar da za a fallasa asiri, yawma tubula sarair, ranar da za a fallasa asiran mutane. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fi sudur. Dan adam bai san ba me zai faru idan an binciko abin da ke cikin kaburbura, aka tona asirin abin da ke cikin kiraza da zukatan mutane. Yawma idzin turaduna la takfa minkum khafiya, a ranar za a bijirar da ku gaban Allah, ba wani, babu wata rai da za ta koyu a gaban Allah. Kowane rai da mai ya aikata da mai yace za a bayyana shi a fili, kowa ya gani. To wannan shine ake nufi fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah zai ga aikin kuma na Allah zai nuna, wa rasuluhu manzo kuma zai gani, tunda shi zai zama shaida akan al'ummarsa. Wal mu'minun mummune kuma za su gani, dan mummune kuma za su zama shaida sashin su akan sashi, kowa ya shaida aiki hisabin da za a yi wa kowa. Wa taturadduna ila alimil ghaibi wa shahada, da sunna za a maishe ku zuwa ga masanin ghaibi, shi kadai shine Allah, wanda ba wanda ya san ghaibi sai shi. Wallahi ya'lamu ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Alimul ghaibi wa shahada, da kuma masanin boye, masanin bayyane shine Allah. Fa yunabbi'ukum, wato dan ya baku labari bima kuntum ta'malun, dangane da abinda kuka kasance kuna aikatawa.
Wa aqaruna murjauna li amri Allah imma yu'azzimuhum wa imma yatubu alayhim wallahu alimun hakim.
Idan kun lura, idan muka biyo ayoyin da aka faro daga jiya, an lissafa mutane ne. Akwai dai masu imani, su ne sahabbai da aka ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wallazina tabauhum bi ihsan. To daga nan gurin kuma sai su an faɗi sakamakonsu, jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim, suna cikin aljanna, Allah ya sa mu cikin su. Daga nan sai munafikai tsantsa waɗanda suka kware kan munafunci. Wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim. An yi musu alƙawalin azaba iri biyu, ɗaya a nan gidan duniya, ɗaya bayan sun mutu a kabari mafi girma kuma ta ranar tashin kiyama, Allah tsare mu. Sannan sai aka kawo ajin mutane na uku, wanda suna da aiki na gari amma sun garwaya da mai, da mummuna. Wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalasu amalan salihan wa akhara sayi'a asallahu an yatuba alaihim. Wannan an bada labarin Allah zai musu gafara, Allah zai karbi tubansu. To a nan sai aka kawo waɗansu daban, wanda ba sa cikin waɗancan, ba sa cikin waɗancan, kamar an ware su ne, wani adadi ne ɗan kaɗan. Su ne Allah ce wa akharuna, akwai waɗansu daban, murjauna li amrillahi, a wata ƙira'a murja'una li amrillahi, su an jinkirtar da su, wato za a yi musu jinkiri li amrillahi zuwa ga al'amarin Allah. Imma yu'adhibuhum, ko dai Allah ya musu azaba, wa imma yatubu alaihim, ko ya karɓi tubansu. Wannan za a sani a wani lokaci na gaba. Ana nufin daga saukar wannan ayar a daidai lokacin da ta sauka ba a san me suke ciki ba, an sa su cikin wani zama na daku na jinkiri. Murja'una li amrillah, ana an dinkirtar da su, ba a riga an yanke hukuncinsu ba, za a yi musu azaba ko kuma za a karɓi tubansu. In kuma aka ce murjauna li amrillah, an sa su kamar suna cikin fata na a karɓi tubansu. Imma yu'adhibuhum, ko dai Allah ya musu azaba ko kuma ya karɓi tubansu. Wallahu ghafurur rahim, wallahu alimun hakim, ubangiji ta'ala masani ne sannan mai hikima ne. To waɗannan wanda aka ce an jinkirtar da su, bayani zai zo nan gaba, mai yiwuwa a darasin gobe in Allah ya kai mu cewa dai su ma ɗin an karɓi tubansu. Su ne dai mutum ukun nan da aka yi jinkirin karɓi tubansu, Ka'ab ibn Malik da sahabban nan guda biyu, waɗanda aka ce wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah ila akhir al-aya. Wato murjauna li amrillahi imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب
waɗannan ayoyi da za su zo gaba suna magana a wani gungu na cikin munafukai ƙarƙashin jagorancin wani mutum da ake kira Abu Amir al-Rahib al-Khazraji. Abu Amir al-Rahib tun lokacin jahiliya sai ya shiga addinin Kiristanci ko Yahudanci, ma'ana dai ya shiga ɗaya daga cikin addinin Ahlul Kitab a lokacin jahiliya. To lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira zuwa Madina, ya samu wannan mutum a Madina. Wannan mutum yana ganin cewa wato shi abin girmamawa ne cikin mutanensa, amma duk gaba ɗaya mutane da sun musulunta sai su koma ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wannan ya bakanta masa rai. Hasada ta sa ya ƙi yin imani bayan ya fahimci gaskiya, sai ya je ya haɗa kai da Quraishawa don su zo su yaƙi Annabi bayan an kammala yaƙin Badar. Aka ɗauro ɗamarar yaƙin Uhud, ya zo tsammaninsa ‘yan ƙabilarsa al-Khazrajiyun za su goyi bayansa, amma ba su goyi bayansa ba, suka tabar da shi. Sannan ya sake dai tafiya, ya bar garin Madina yana ta neman dukkan wani abokin adawa da Annabi don ya taya shi yin adawa da Annabi, don ya taya shi gaba da addinin Musulunci. To ana nan a cikin wannan yanayi sai suka samu wata dabara da makida ta su ta munafukai, don ta kai shi ga matsayin har ya tafi kasar Rome don ya je kulla kawance da sarkin Romawa, ya ba shi sojoji na haya ya zo shi zai taimaka a zo a rusa daular Musulunci a Madina. To kuma a nan Madina yana tare da munafukai da suke tare da shi na cikin garin Madina, sai suka je kusa da masallacin Quba, sai suka shato wani fili sai suka yi wani masallaci, da nufin cewa munafukai kar su rinka zuwa inda mummune suke, su rinka zuwa wannan masallacin. Kuma sai suka bayyana uzurinsu na fili, suka ce dalilin yinsu shi ne don duhun dare na sa dattijai ba sa iya zuwa sallar isha'i, to sai muka yi masallaci a kusa da gidajen mutane ba sai sun je Quba ba. Sannan idan ana sanyi ba a iya zuwa sallah, su ko manufarsu shi ne idan suka yi wannan masallaci na farko su jajjawo irin nasu ya nasu a wannan masallaci masu adawa da Musulunci, na biyu wannan ya sa su samu damar jefa shakka ga musulman da suke da raunin imani, tunda ko ya kaga masallaci kai za ka kyauta su zo barka je kai sallah, amma ba ka da tabbacin mai shi ya gina don yaɗa kalmar Musulunci, don kare tutar Musulunci, don yaɗa sunnar Annabi, ko don wata manufa tashi ta karan kansa shi da ire-irensa. To don haka sai suka mayar da wurin wani gungu na tara mutanen da suke dadawa da Musulunci. To amma kuma suna ganin masallacin ba zai karɓu ba har sai sun je sun nemi Annabi ya zo ya buɗe musu masallacin. Ka duba kuma kida, suka je suka samu Annabi suka lallashi su cewa ya zo ya musu sallah, idan ya buɗe musu masallacin to kenan ya zama karɓaɓɓe duk jama'a za su. Manzo Allah kuma lokacin yana shirin yakin Tabuka yace gaskiya ba zan samu zuwa ba dan saboda ina kiltsin tafiya yaki, sai in na dawo daga Tabuka sannan na zo. To a wajen kan hanyar dawowarsa kafin ya shiga Madina duka bai fi ni ɗaya ba ko kwana ɗaya ko wani adadi na kilometer, sai aka saukar da waɗannan ayoyi don a faɗakar da shi wancan masallaci da ka alƙawarin za ka je ka buɗe musu ba don Allah suka yi shi ba. Sun yi shi da manufar raba kan al'ummar musulmi, sun yi shi da manufar ya zama matattara na dukkan mai adawa da kai, mai adawa da addinin Musulunci. Sun yi shi don ya zanto zango na tara masu faɗa da addinin Musulunci, don haka kar ka je kai sallah a cikinsa. Ubangiji ya ce wallazina takazu masjidan ziraran, da waɗanda suka riƙi masallaci a matsayin ziraran wurin cutarwa. Kaga masallaci ana yin sa ne don ya zama mai wurin ibada, don a yi sallah, don a yi itikafi, don a yi karatu, don a karantar da Qur'ani, Qur'ani da tafsiri da fassara, a karantar da Sahih al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Muwatta'a, Imam Malik, a karantar da fiqh, a karantar da ulum, matattara dai ta ilimin shari'a. Sannan a bayar da dama bayi masu ibada za su je su zauna su karanta Al-Qur'ani ko wani abu, don wannan manufar ake masallaci. Duk wanda ya masallaci da wata manufa daban ba wannan ba, kenan ya rusa manufarsa ta yin masallaci. sannan duk wanda yi dan waɗannan manufofin kuma zai yi dan Allah, ba dan in kwace al'ummar masallacin wani ba, ba dan in karye wani ba, ba dan wani kaza ba, a'a ni dai dan wannan masallaci zanto matattara ta gaskiya. In mutum gaskiya yake so gashi, to shikenan koda masallatai sun zama 100 a gari daya, in dai adadin mutane suka bukata ta sa akai haka ba a sabawa Allah ba, amma in bukata bata kai ba sai wani yayi dan wata manufa, to ana jin tsoron ya zo masjidul zurar masallacin tutarwa. Ubangiji ya ce wallazi nattakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, wadanda suka riki masallaci da nufin tutarwa wa kufran da kuma kafirce mu ubangiji, wa tafriqan bainal mu'minin da kokarin raba kan mummunai, wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu, da kuma wurin tanadi da shiri ga dukkan wanda ya saba wa Allah da manzansa, wanda yake yakar Allah yake yakar manzon Allah, idan ya zo masallacin za a karbi masaukin sa. Duk mai adawa da risala da manzon Allah ya zo da risala Muhammadiyya, in ya zo masallacin za a goyi bayansa. To duk wanda wannan ita ce manufarsa sadakan masallacin su, to kaga bai zo masallaci na gaske ba. Shine wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, ya zama matattara. Irsad wato ana fassara shi da idad, wato wurin da ake bayar da training ga waɗanda suke haraba Allah wa rasulahu min qabl, dama sun taba yakar Allah, sun taba yakar manzon Allah a tarihin baya, sun taba da adawa da addinin musulunci a tarihin baya, sai a ba su mafaka a wajen. Ko irsad ya zanto intizar, yani makanul intizar li kulli man haraba Allah wa rasulahu min qabl, sai Allah ce wala yahlifunna in aradna illa alhusna, wala yahlifunna, amma za su rinka rantsewa da Allah, in aradna illa alhusna, wallahi ba wata manufa da ta sa muka riki wannan masallaci na mu sai neman lada. Lafazin alhusna neman lada ko neman sakamako. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, ubangiji ta'ala yana ba da shaida cewa ƙarya suke ba dan neman lada suke ba. Dan haka la taqum fihi abada, kai annabi kar kai sallah a cikin sa har abada. Lafazin la taqum ta'birun bil qiyam almuradu bihi as-salah, qiyam tsayuwa, ai ɗaya ne daga cikin ɓangarori na sallah, kamar qumil layla illa qalila, an gane ku, an tahira baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'i sujud, an gane ku, tahir baiti lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruka'i sujud, ma'ana kaga al-qiyam tsayuwa kenan. Dan haka dai la taqum fiha abada, kar kai sallah a cikin sa har abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin, lalle masallacin da aka azhar tashin ginin sa akan taqwa tun ranan farko ta ginin sa, a haqqu an taquma fi, shine yafi tantanta ka tsaya kai sallah a cikin sa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, a cikin sa akwai mazaje waɗanda suke son su tsarkaka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, ubangiji yana son waɗanda suke tsarkaka, wato waɗanda suke tsarkaka daga datti, daga najasa, daga dukkan abin da bai dace ba. Malamai suka ce abinda ake nufi da masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi shine masjid Quba. Waɗansu kuma suka ce a'a, masallacin da farkon ginin sa dama akan harsashin taqwa shine masallacin Annabi da ke Madina. Ma'ana ko dai masallacin Quba ko masallacin Madina, dangane da masallacin Annabi da ke Madina, hadisi cikin Muslim ya nuna shine masallacin da dama ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin, an aza harsashin ginin sa akan taqwa. Amma masallacin Quba shi kuma akwai hadisi da Ibn Majah ya rawaito da Imam al-Hakim an-Nisaburi, su ma sun hadisan na nuna cewa masjidin Quba, masallacin Quba shi ake nufi da wannan. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace la ta'arudu bainal qawlayn, ba cin karo tsakanin zantukan guda biyu, domin lalle masallacin Quba an azhar sashin ginin sa ne akan taqwa, ha ko masallacin Madina na manzon Allah an azhar sashin ginin sa akan taqwa, banda su kuma akwai waɗansu masallatan da aka gina sashin su akan taqwa. Sai dai in har masallacin Quba ya samu wannan matsayi, to lalle masallacin Madina ya fi shi cancanta. Samun masallacin Madina baya rushe masallacin Quba, shi ma ya zanto haka. Samun masallacin Madina da Quba su zanto cewa ussisa 'ala taqwa min awwal yawm, a ranan ginin dama dan Allah aka kafa su, baya hana waɗansu masallatai a Maiduguri, waɗansu a Kano, waɗansu a Kaduna, waɗansu a waɗansu wurare na duniya, su ma ya zanto an kafa su akan wannan. Ashe ishara ce ake cewa duk masallacin da zaka je kai sallah ya zanto ya bayyana a gare ka a fili, wanda ya gina masallacin in mutum ɗaya ne, waɗanda suka gina in adadi ne na mutane, to lalle sun gina don Allah, don neman yardan Allah. Kai ka fahimta haka a gani na zahiri, ko da a zuci ba haka bane ba, kai ka riga ka kubuta a wajen Allah, to irin wannan masallacin sun zaka je. Don haka malamai suke kafa hujja da wannan ayar cewa ashe akan je masallaci ba wai don ginin sa kadai ba, a'a don irin mutanen da suke sallah a ciki. Idan irin mutanen da suke sallah a ciki wato masu taqawa ne, masu tsoron Allah ne, tsantsar ahlus sunna ne, ba ƴan bid'a ba. To wannan masallaci shi yafi cancanta ka shiga, dan fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu. Amma masallacin da ake bid'a, ai kaga babu waɗansu mutane da zaka ce yuhibbuna an yatafaharu. Ya suna bid'a za a ce yuhibbuna an yatafaharu, sai waɗanda suke sunna sune yuhibbuna an yatafaharu, sai waɗanda suke kan tauhidi babu shirka sune rijalun yuhibbuna an yatafaharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan haka dai kallon gini yana da muhimmanci, wata manufa ta sa mutum ya gina, sannan kuma waɗanda suke ciki suke raye masallacin a yanzu shine ɗaya daga cikin abin da zai ja hankalinka ka makalkalewa masallaci. Lalle ya zama matattara ta yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta taimakon addini. Allah samu cikin su. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah ta'ala.
Afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am man asasa bunyanahu ala shafa jurdin nar أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ لا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان شن يزم صلاة دمج ننسى يسن يهرساش جننسى أكن هرساش نتقوى دكما نيمن يردن قبنجدي شن إلو وانا مصلاة شين مفي الخير مولي دمتن زيدي يي إبادة. Amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin har, ko masallacin da wanda ya aza harsashin ginansa dama ya aza ne ala shafa jurufin harin, a bisa ga gabar wani rami na halaka, fanhara bihi, don haka zai rufta da shi finar jahannam cikin wutar jahannama. Yanzu irin wannan masallacin shi ne za ka yi sallah a ciki, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin, ubangiji baya shirye da mutanen da suke azzalumai. A takaice dai ubangiji ta'ala a cikin wannan aya yana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wancan masallaci da Abu Amir Rahib suka je suka gina shi da ire-irenka ba fa akan harsashin takawa suka gina ba, a'a masallacin ka kai annabi da masallacin Quba, waɗannan masallatai da waɗansu ire-irensu su ne waɗanda aka za harsashin ginin su akan takawa, amma wancan ko ba akan takawa bane, tunda ko ba akan takawa bane ba amfanin ka je kai sallah a cikin su. Wato ana jan hankalin annabi kenan da wannan aya, kamar yadda kuma na faɗa faɗin ayar na nufin duk inda aka sallamu aka samu masallatai guda biyu, nan ga wannan nan ga wannan kuma sun zama kusa da kai, ka iya zuwa wannan ka iya zuwa wannan, to zaka kalli wanne ne kake ganin an tsarkake niyya wajen ginin sa, wanne ne kake ganin waɗanda suke cikin sa suna neman gaskiya, suna kokarin suna kokowar sai an bi sunnar annabi, ba a yin bid'a, ba a kada-kada a cikin masallacin, ba a abin da ya sabawa Allah, to irin wannan masallacin shine zaka yi. Amma duk wanda kaga ana bid'a sai ka kauce masa, ka je inda ba a bid'a. Lalle abinda zaka lura a samu fihi rijalun yuhibbuna an yatafaharu, lalle kuma a samu wanda suka gina lalle da kyakkyawan niyya suka gina. Wannan kamar yadda na faɗa abu ne na zahiri, baka san abin da ke cikin zuciya ba, abin da ya bayyana gare ka shine abin da zaka yi aiki da shi. Allah ya ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, wannan ginin da suka gina ba zai gushe ba ya zama abin shakka a cikin zukatansu. Wato su da kansu sun riga sun tabbatar tunda mummunan niyya gare su ba dan Allah suka yi ba, ba su da tabbas cewa daidai suka yi. Don kamar da manzo Allah ya ce al-ismu ma haka fi nafsika, wato shi zunubi ko laifi shine abin da kai kanka a zuciya maka kaikayi, ko da a fili ka bayyana kishir haka, amma a zuciya kana ji a jika. Yanzu duk mai bid'a a zuciya yana ji a jika, musamman in ya gane bid'a ce amma yana karewa tunda ya mayar da ita hanyar cin abinci, to a zuciya yana ji a jika. Duk mai wani aikin sako ko da ya halatta a fili amma a zuciya yana ji a jika, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim, sai ya zama wani abu ne da ke haifar da shakka a cikin zuciyarsu. Ina fata an fahimta. Illa an taqatta qulubuhum, sai fa in zukatansu sun yanke, ma'ana sai fa in mutuwa ta zo, dan dakatawar zuciya da daina bugawarta ai alama ce cikin alamu na mutuwa wanda babu kokonto a kansa. Wallahu alimun hakim, ubangiji ta'ala shine alim masani, sannan kuma shine hakim, wato wanda yake mai hikima. Sallallahu alaihi wasallam.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم للي الله تعالى يا سيا دقوا جمع مني مي سيا أنفسهم كايكنسو وأموالهم دوكيوينسو واتو سباد كنسو دم مسلنتي تقبأ سباد دوكيوينسو دم كلمر الله تتوككا وننشيني هاجر دسو سكا سير والله فراشن دا الله زي باسشيني بأن لهم الجنة واتو أينشين الجنة تتبتع دريسو كباد كنكا كباد دوكيوينكا سيكم الله يباكا الجنة كجفر دا كننا كدوكيوينكا كدم لك السديك domin lillahi mulku samawati wal ard abinda yake mallakarsa ya baka kuma ya saye shi a wajenka da abinda kuma yafi wanda ya karba a wajenka ai wannan fadar rahama take ta kawo haka yuqatiluna fi sabilillah su jefi yaki dan dauka galmar Allah fa yaqatuluna su kashe abokanan adawa wa yuqataluna su ba a kashe su a wata qira'ar fa yuqataluna wa yaqatuluna sai ka gabatar da mabni lil majhul alal mabni lil ma'lum wato wannan abin da yake nufi wani sashi cikin su a kashe su wani sashi kuma su kashe kafirai dama yaki haka yake babu yakin da babu hasara a ciki sai dai baka fatan hasaran ka tai yawa ne kafi fatan abokin adawar ka hasaran ka tafi yawa yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqatuluna wa yuqtalun za su yaki dan dauka kalmar Allah su kashe su ma a karsu su idan an kashe su sun yi shahada su kuma in sun kashe wanda bai yi shahada ba wa'adan alaihi haqqan wannan alƙawli ne na Allah wanda yake tabbas baya tashi fit taurati wal injil cikin at-taura da cikin linjila wal qur'an da kuma a cikin alqur'ani an yi alƙawli cikin at-taura littafin da ke hannun yahudawa in har ba su boye ba in ba su yi magudi ba an yi alƙawli cikin linjila littafin da ke hannun krista in har ba su boye ba ba su yi magudi ba akwai jihadi a cikin sa aya da kalmar Allah to kaga ashe ba ta'addanci bane ba jihadi ba ta'addanci bane jihadi adalci ne ya sha bamban da fada ta fada ce irin yakin duniya na daya da na biyu da aka yi aka kace miliyoyin mutane a banza ya sha bamban da fada ta fada ce irin wanda a yau ake yi a sasanni daban-daban na duniya waɗanda ake karkashe mutane a banza jihadi yaki ne na adalci tsarkakakken yaki ne ba ya da datti a cikin sa akwai shi a cikin at-taura littafin yahudu akwai shi a cikin linjila littafin krista in dai malaman su ba su boye ba in ba su jinkita shi ba in ba su garwaya da son zuciya ba gashi kuma a cikin alqur'ani mai girma shine wa'adan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah wa yafa allah tuka alqawli babu wanda yafa allah tuka alqawli fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih ku yi bushara da irin wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da allah in har kun yadda kun ba da kannaku da dukiya to tabbas sai kuma Allah ya ajiye muku farashin yana jiran ku ita ce aljanna da duk abin da ke cikin ta da kayan ni'ima fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bi ku yi bishara da wannan cinikayya da kuka kulla tsakaninku da ubangiji subhanahu wataala wa zalika huwa al-fawzul azim wannan abin da aka ambata shine rabo wanda yake mai girma rabo mai girma gawa at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله اذا انت التائبون متانن da suke tuba daga kafirci zuwa ga imani daga bid'a zuwa ga sunna daga ayyukan sabo zuwa ga ayyukan da'a daga san rai zuwa ga ikhlasi التائبون kenan al'abiduna mutanen da suke ibada tafarali da tanafila sawa'un ibada ta dukiya kamar zakka ko ibada ta gangan jiki kamar sallah da azumi ko ibada da ta jibunci dukiya da gangan jiki kamar jihadi ga dukiya ga gangan jiki kamar aikin haji da umara ga dukiya ga gangan jiki da sauransu duk dai suna yin ibada tafarali da tanafila ta dukkan waɗannan nau'ikan ibadoji sune al'abidun sannan sai alhamiduna an ware alhamiduna duk da za su shiga cikin al'abiduna sune masu godiyar Allah da baka yawan yawaita fadin alhamdulillah subhanallah walhamdulillah dan Allah shi ake godewa da fari shi ake godewa da karshe walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu alhukmu wa ilayhi turja'un da haka ya bude wadannan surori da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatir as-samawati wal ard alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard kuma ya rufe wadannan surorin da hamdala wa taral malaikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamd rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka kulli surar da wannan aya dallahu alhamdu fil awwal lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un sunna alhamiduna sannan sai mai as-saihuna lafazin as-saihuna wadansu malamai suka ce masu azumi haka suka fassara kalmar wadansu suka ce ba masu azumi ba ake nufi ana nufin as-saihuna masu kai kawo a bankata tafiya ta daukan izini ba tafiyar bude ido ba tafiyar wa'azi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur tafiya dan daukan izina tafiya dan yada wa'azi tafiya dan neman ilimi tafiya dan jihadi duk wannan suna cikin as-sa'ihuna matafiya tafiya dan neman halal ka kare mutuncin kanka ka kare yunwar iyalinka duk wani nau'i ne na siyaha as-sa'ihuna masu kai kawo tafiya dan ka je wata daula da ta rushe a baya a tarihi ka dauki izina cewa mu ma watan wata rana ba ma nan duk wannan yana cikin tafiya wato ta daukan wa'azi da izina sune as-sa'ihuna sannan sai mai ar-raki'una as-sajiduna am ambatu ruku'i da sujada ana nufin sallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu umarni da kyakkyawa sannan kuma suna hani daga mummuna wal hafizuna li hududillahi masu kokarin tsare dokokin Allah a karan kansu sannan su tsare dokar Allah a duk abin da suke da iko akan sa yana da iko akan matarsa da yayansa da makwabtansa da yaran gidansa yasa su bi Allah to zai tsare dokar Allah akan wannan yana da iko akan masarautarsa gundumarsa district din sa idan hakimi ne jiharsa karamar hukumarsa in shugaba ne na karamar hukuma to zai kokari ya kiyaye dokar Allah wanda zai iya a karkashin sa al-hafizun li hududillahi kenan Allah ce wa bashirul mu'minin kai bishara ga waɗanda suke mummunai wato waɗanda suka saka waɗannan ababan da aka ambata wannan aya ya yi ƴan uwa musulmi akwai ragowar bayani a cikinta mai mahimmanci amma sai dai mu tashi akan sa gobe idan Allah ya kai mu kar ku manta da cewa kuma goben da safe karfe 10 akwai lacca da aka keɓance ta dan mata kadai wanda ita za a rufe dukkan darussa da suka shafi mata na wannan azumi daga goben idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe 10 a nan masallacin Alhaji Muhammad Idimi abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kiyaye mana